dambarwar da ta taso a tsakanin majalisar dokokin Senegal da kotun tsarin mulkin kasar dangane da zargin karbar cin hanci a yayin ayyukan tantance yan takarar da suka cancanci shiga zabe ya sa shugaba Macky Sall dage wannan fafatawa da ya kamata a yi a ranar 25 ga watan nan na Fabrairun 2024 kamar yadda ya sanar a jawabinsa na ranar 3 ga watan Fabrairu sa'o'i kadan kenan kafin a fara yakin neman zabe matakin da ya haddasa zanga-zangar yan adawa mai fashin baki kan harkokin siyasa Abdulrahman Alkasum dan Niger ne dake ziyarar aiki yanzu haka a birnin Dakar
ku jam'iyoyi na adawa ku jam'iyoyi masu yan takarar shugaban kasa akarin surusu abin da suka dauka za a fara campaign saboda haka su riki tsarukan su na busukan haka amma al'ummar gari suka bazama cikin wurare da dama ungoyi da dama na cikin garin Dakar da suke nuna ba su amince ba.
Jingine ranar zabe a wani lokacin da daukacin yan kasa ke zumudin halartar rumfunan zabe mataki ne da ka iya haddasa rudani a kasar da a baya ta yi fice kan batun darajar demokradiya inji Dr. Abbas Sadiq dan jarida kuma jami'i a cibiyar nazari da bincike kan lamuran yankin Sahel Sir.
Nan da wata biyu mulkin shugaban Macky Sall ya kare. Idan mulkin shugaban Macky Sall ya kare ya za a yi kenan? Wane ne shugaban kasar Senegal? Kuma shi kunnin tsari na Senegal wanda aka cema constitution ya ce a Senegal ba a iya kara ma shugaban kasa ikonsa da ko kwana guda kuma ba abin da yake iya sa a yi haka to ka san lalle in aka je har nan Senegal ta shiga ruɗuniya
shugaban kasar ta Senegal ya nanata cewa ba shi da niyyar tazarce to amma ganin yadda ya ayyana buƙatar a kira wani taron tattaunawa a tsakanin rukunonin jama'ar kasar yasa aka fara hasashen yiwuwar ba za a rasa wata manufar koyi ba ta tare da abin
ta majalisar dokoki ba ta da hurumi na kara ma shugaban kasa wa'adi ko hurumi na dage zabe kuma a dokokin kasai shi shugaban kasa yana iya kiran zabe amma baya da hurumi na hana yin zabe kotun tsarin mulki ta kadai ke da wannan hurumin cikin wani abu irin na bazata aka samu wata haɗin gwiwa ta tsakanin jam'iyya wadda ake cewa PDS ta tsohon shugaban kasa Abdullahi Wad wanda dan shi yana daga cikin yan takarar shugaban kasa wanda ba a tabbatar da takarar shi ba saboda yana da fasfo guda biyu yana da fasfo na kasar Faransi yana da fasfo na kasar Senegal shi kuma tsarin mulkin Senegal bai yarda da a kasance ba a zabi shugaban kasa wanda ke da fasfo guda biyu
a wata takaitacciyar sanarwar da ta fitar kungiyar Sadiyawo ta bayyana cewa tana bin diddigin abubuwan da ke wakana a Senegal
ECOWAS ta fito ta ce ta nuna darurarta amma nuna darura baya isa kamar juyin mulki ne aka yi saboda shugaba Macky Sall bayya da izinin yin abin da yayi
wasu maciyoyi na daban na alakanta wannan yunkuri na canza jadawalin zaben Senegal da kace na can dake tsakanin shugabannin jam'iyyun kawancen dake mulki wato masu goyon bayan dan takarar wannan kawance Prime Minister Amadou Ba da waɗanda ke adawa da shi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger